sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyinna. Sauraro abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanin labarai.
Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimi na ganin an kada ƙuri'a kan ci gaba da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa. Ministan tsaron Isra'ila ya ce kasar ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza, to amma bai bayyana lokacin ƙare yakin ba. Kasashen Burtaniya da Norway kuma sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙarfafawa sojojin ruwan Ukraine.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara aiki jihar Borno.
Ya ce wannan taro yana samar da shimfiɗa mai kyau don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasarmu.
Bayan nan za ku ji cewa kungiyar Jama'atul Nasrul Islam da ke Najeriya ta buƙaci gwamnatin ƙasar da ta tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bom ya halaka a garin Tidin Biri da ke jihar Kaduna.
Waɗannan bayin Allah da aka yi ganganci aka salwantar da rayukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha Allah tabaraka wa ta'ala an musu adalci.
Kama kowace ranar Talata yau ma muna tafa da shirin tsakai mai wuya da Aliyu Mustapha Sokoto take gabatarwa, inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na Dangote. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labarin duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya, har fatan an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimin ganin an kada ƙuri'a a wannan makon wadda za ta bada damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa, sai dai ba tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun ƙuri'u domin amincewa da matakin, yayin da mai yiwuwa a kada ƙuri'ar a 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa. Sabuwar ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka fitar da safiyar jiya Litinin ta nuna cewa wasu 'yan kaɗan daga cikin Amurkawa sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da gudanar da binciken, amma kuwa tsakanin mashahuran 'yan Republican sha'awar binciken na ƙara disashewa. Sun yi imanin cewa ya kamata a ci gaba da binciken idan aka kwatanta da kashi 40 da suke ganin cewa bai kamata ba. Sakamakon ya tasirantu da bambancin jam'iyya, inda kashi 62 na 'yan Democrat suka ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 70 cikin 100 na 'yan Republican suka ce ya kamata. Yawancin masu zaman kansu kashi 47 cikin 100 sun ce bai kamata a ci gaba da binciken ba, yayin da kashi 37 kawai suka ce ya kamata. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da gwabza kazamin faɗa a arewaci da kudancin yankin Falasɗinu. Gallant ya shaida wa manema labarai cewa Isra'ila za ta ɗauki duk wani mataki na ruguza Hamas, amma ba mu da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. Bai bayar da takamaiman lokacin kammala yakin ba, amma kuma ya ce ayyukan soji na Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni. A faɗin jiya Litinin, sojojin Isra'ila da mayakan Hamas sun gwabza a ciki da kewayen Khan Yunis wanda ke kudancin zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da gwabza wani faɗa a wajen birnin Gaza da ke arewacin ƙasar. Rear Admiral Daniel Hagari ya shaida wa manema labarai a yammacin ranar Lahadi cewa sojojin Isra'ila sun mayar da hankali ne kan faɗa a Jabaliya da Shajeye, unguwanni biyu a arewacin Gaza, da kuma Khan Yunis, birni na biyu mafi girma a Gaza. Kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ƙarfafa sojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce ƙarfin dakaru na ruwa na da matuƙar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da ƙarafa a tekun Bahar Aswad. Sakataren tsaron Burtaniya Grant Shapps ya ce a wani ɓangare na ƙoƙarin Burtaniya za ta aiki da jiragen ruwa biyu masu farautar nakiyoyi da motoci masu sulke da kuma kwale-kwale na kai farmaki a gabar teku zuwa Ukraine. Sharps da ministan tsaron Norway Brogan Graham sun sanar da kafa wata runduna haɗin gwiwa ta ruwa a yayin wani taron manema labarai a jiya Litinin a birnin London. Ana sa ran sauran kasashe za su shiga nan ba da jimawa ba. Yunkurin da kasashen Turai ke yi wa Ukraine na nan daram, duk da fargabar da ake yi kan cewa tallafin da Amurka ke bayarwa zai yanke sakamakon takaddamar siyasa a majalisar dokoki.
An jima kaɗan, Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A karan farko, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kai ziyara aiki jihar Borno, inda ya kaddamar da wasu motoci masu amfani da lantarki da iskar gas a garin Maiduguri, wanda gwamnatin Babagana Umar Azulum ta samar domin rage raɗaɗin cire tallafin man fetur da gwamnatin tarayyar ƙasar ta yi. Har ila yau, shugaba Bola Tinubu ya buɗe taron sojoji da ake gudanarwa duk shekara a barikin mai malari, inda ya taɓo batun iftila'in harin bom da ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 80 a garin Tudun Biri na ƙaramar hukumar Igabe da ke jihar Kaduna a makon da ya gabata. Daga Maiduguri, ga rahoton da wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Shugaban ya kuma garzaya zuwa buɗe taron da ake kira Chief of Army Staff Conference da ake gudanarwa a barikin mai malari duk shekara. President Bola Ahmed Tinubu ya ƙara bayani wajen taron sojojin yana mai cewa: Ya ce wannan taro yana samar da shimfiɗa mai kyau, don ya samar muku tunani mai kyau da kuma horo ingantacce, don ya sake inganta muku ayyukanku ta hanyar da za ku ci gaba da kare ƙasarmu daga wannan barazana, ko na cikin gida ko na waje. Ya ce wannan ƙalubale ne dukkan muke fuskanta, kuma muna fuskanta ne tare da ku, kuma wannan ƙalubale ne da ba zan miƙa wuya ba. A zamana na komanda in chief naku, dole in samu muku hanya da hanyoyin da za a bi don mu gama jama'a nasara wannan yaƙi.
Let me say something about the tragic loss of civilian life in Kaduna.
Ya ce bari in ce wani abu game da wannan hatsarin jirgin sama da ya faru a Kaduna. Ya ce a zaman mu na ƙasa, muna ji game da wannan abu da ya faru a Kaduna game da mata da maza da kuma yara, musamman mu waɗanda harkokin tsaro ya taya a wuyanmu. Mu ga irin wannan hatsari na faruwa, musamman ga mutanen da ya kamata mu kare, sai an yi ciki faruwar wannan lamari sosai don a kare faruwar hakan nan gaba. Shiko Meja Janar Taufik Lagwaja, wanda shi ne babban hafsan sojin ƙasar Najeriya, ya yi bayani yana mai cewa:
As reviews are personnel's pressing need for suitable living quarters and help the Nigerian Army's accommodation challenges over the next 5 years.
Ya ce babban matsalar sojin Najeriya su cigaba fuskanta nan da shekaru 5 masu zuwa shi ne batun cigaba da kulawan sojojinmu da kuma tsugunninsu.
While existing facilities have undergone extensive renovation across multiple barracks nationwide.
Ko da shike yanzu haka an cigaba da gine-gine ma sojojinmu gidajen kwana a barikoki daban-daban na faɗin Najeriya.
To Mr. President, for complimenting our welfare efforts by approving the payment of over 18 billion naira in backlog of group life assurance.
Ya ce bari kuma mu miƙa godiyarmu ga shugaba Bola Ahmed Tinubu game da biyan harkokin sojojin da suka kwandarama. Ya ce shugaban ya amince da biyan naira biliyan 18 ga sojojinmu da suka kwandarama sakamakon yaƙe-yaƙe da suke yi a wurare daban-daban da har yi sanadin rayuwarsu. A cewar babban hafsan sojan Najeriya Major General Taufik Lagwaja, Haruna Dauda biyu, Maryam Amurka, daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya dada labaran duniya kashi na biyu.
Ƙasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin daƙile wahalhalu a tsakanin Falasɗinawa fararen hula, a cewar ministar harkokin wajen ƙasar Annalena Baerbock, a wani mataki da ke nuna ɗan sauyi kan matsayin ƙawancen Berlin. Jamus ta fito ƙarara ta goyi bayan Isra'ila ta kare kanta tun bayan harin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, tare da jaddada wajibcinta na tsayawa bayan ƙasar a zaman kafarar kisan kiyashin da ta jagoranta, inda Yahudawa miliyan 6 suka mutu. Gwamnatin ƙasar ta fuskanci zarge-zarge, ciki har da waɗanda suka fito daga fitattun Yahudawa mazauna ƙasar Jamus, kan barin laifi ya sa ta rufe ido kan matakin da Isra'ila ta dauka na ramuwar gayya wanda ya haifar da matsalar jin kai a Gaza. Jami'an gwamnatin Jamus sun yi tajaddada buƙatar Isra'ila ta bi dokokin ƙasa da ƙasa a martanin ta kan hare-haren Hamas, amma galibi sun kauce wa sukar abubuwan da take yi a yankunan Palestine. Hakan ya sauya a makon da ya gabata, inda ministan harkokin wajen ƙasar Bea Bock ke jagorantar fafutukar. An gurfanar da wani ɗan ƙasar Austria a gaban kotu jiya Litinin a birnin London bisa zargin sa da yin leƙen asiri wa wata ƙungiya da ke shirin kai hari a gidan talabijin na Iran da ke babban birnin ƙasar Burtaniya. Jami'an yaƙi da ta'addanci sun tsare Mohammed Hussein Dovtav, mai shekaru 31, wanda ɗan asalin Chechnya ne, a yammacin London a ranar 11 ga watan Fabrairu. An tuhume shi da mallakar takardun da ke kunshe da bayanan da za su iya kasancewa masu amfani ga mutumin da ya aikata ko kuma yake shirin aikata wani ta'addanci. Ya ki amsa laifin da ake tuhumarsa da shi a zaman sauraren shari'a da aka yi a baya. Mai gabatar da ƙara Nicolas de la Poel ya shaidawa alƙalan kotun cewa Dr. ya hau jirgin sama daga Vienna zuwa London domin binciken kwakwaf kan wani gini da sashen fashiya na tashar Iran International take zaune.
A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Babban taron ƙarshen shekara da ƙungiyar jama'atin Nasarar Islam da ke Najeriya ta gudanar ya buƙaci tabbatar da yin adalci ga mutanen da harin bam ya hallaka a garin Tudunburi na ƙaramar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna a makon da ya wuce. Wasu mahalarta taron sun yi kira da gwamnatin Najeriya cewa da ta saka ƙwararru a kwamitin da zai binciki wannan lamari. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A cikin jawabin da ya gabatar, shugaban ƙungiyar ta Jama'atu Nasarar Islam a Najeriya, mai alfarma Sarkin Musulmin Najeriya Sultan Sa'adu Abubakar, ya ce sun ji bayanan da gwamnatin Najeriya ta yi a kan lamarin, amma kuma za su ci gaba da sanya idanu a kan wannan matsala.
We will not sit idle until we see justice is done to those people who were innocently killed.
Sultan Sa'adu Abubakar ya ce ba za mu yi shiru ba har sai an tabbatar da adalci ga waɗanda lamarin ya shafa. Kuma za mu ci gaba da bi iya ƙarfinmu. Farfesa Khalid Abubakar Aliyu shine babban sakataren ƙungiyar ta JNI a Najeriya, ya ce batun sake gina garin na Tudunbiri da gwamnatin Najeriya ta yi alƙawali abu ne mai kyau, amma duk da haka ba za su zuba idanu ba.
Al'ummar musulmi za ta sa ido ka'in da na'in sai ta tabbatar da cewa wa'annan bayin Allah da aka yi ganganci aka salwantar da rahukansu ba za su tafi a banza ba sai mun ga insha Allah tabaraka wa ta'ala an musu adalci.
Taron na Jama'atu Nasarar Islam da ya gudana a Mina ta jihar Naija ya samu halartar wasu daga cikin shugabannin kungiyoyin addinai a Najeriya. Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya, ya ce suna fatan gwamnatin Najeriya za ta sanya nagartattun mutane a cikin kwamitin binciken kisan na Tudunbiri.
Sai dai muna kira ga gwamnati, in bata speed da sunayen ba, to ya kamata ta yi nazari da kyau ta samu ƙwararru da in sun yi binciken za a gamsu cewa sun yi adalci.
Sheikh Muhammad Nasir Abdulmuhi shine shugaban gudanarwa na ƙungiyar Izala mai hedikwata a Jos, ya ce taron ya yi tasiri bisa la'akari da abubuwa da dama da aka tattauna.
Shawaban da aka gabatar a nan wanda suke tare da alaƙanta abubuwan da halin da ƙasa take ciki musamman abubuwan da shafi tsaro.
To gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin tabbatar da yin cikakken bincike da kuma yin adalci akan lamarin na Tudunbiri. Ministan labarai da wayar da kan jama'a a Najeriya Alhaji Idris Malagi ya ce taron na haɗin kan al'ummar musulmi zai taimaka wajen rage kalubalen da Najeriya ke fuskanta.
Mun gode ma Allah da wannan abu yanzu kuma muna son a ci gaba da irin wannan samun tattaunawa shi zai kawo zaman lafiya mai dorewa a ƙasar nan.
Duk da yake dai taron ya samu halartar akasarin masu ruwa da tsaki a cikin harkokin addinin musulunci a Najeriya da ma sarakuna, amma masu sharhi sun ce rashin halartar koda gwamna ɗaya ne daga arewacin Najeriya ya rage armashin taron. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC. Sanunku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Yau an fi shekaru 30 mutane biyu a tajirai masu kuɗi na tashin hankali Kanawa, 'yan arewacin Najeriya, wanda suka haɗa da mutum ɗaya da duk Afirka ba mai kuɗinsa, suke ja-in-ja da juna, cece kuce da faɗa da juna a fagen kasuwancinsu. Muna muku maganar Aliko Dangote, wanda duk Afirka ba wanda kai shi kuɗi, da kuma Alhaji Abdulsamad Rabiu, wanda shi ma har kan mujallu na duniya an saka hotonsa a matsayin ɗaya daga cikin attajiran duniyar nan. Mutane ne guda biyu da suke ɗaukar shafuna a cikin jaridu, suna ciccikar juna, suna zargin juna da cewa kowanne yana wa ɗaya yankan baya, yana neman ya kai shi ƙasa. Me yasa suke haka ne, kuma ya abin da yake shafar kasuwancinsu?
Sunana Umar Muhammad. Ni zan iya cewa haka yana da kyau mu a wajen mu talaka. Dalili saboda in hakan yana faruwa, so akwai business challenges, ma'ana wani zai kasa da kayi saboda ya kyautata ma al'umma ko talaka. Yawwa, so wannan ina jin daɗin haka.
Haka ne. To, a kashi na biyu na fashin bukin da muke yi game da ƙoƙarin gane dalilin wannan rashin jituwa tsakanin waɗannan mutane 'yan gari guda na arewacin Najeriya, za mu sake haɗa ku da wakilin mu a can Kano Daba ɗin, wato Mahmudu Ibrahim Kwali, da kuma baƙinsa guda biyu da suka san cike da wajen wannan cece kuce ɗin. Na muku magana Alhaji Lawal Habibi Yahaya, tsohon shugaba ko kuma Director General na cibiyar 'yan kasuwa ta Kano, wato Kasima, da kuma da Kazazzaji Ado Jibrin, mai digirin dirgirgir a cikin harkokin kasuwancin duniya, kuma wanda shi kansa malami ne, yanzu haka mai koyar da wannan fanni a makarantar Polytechnic da ke can Kano. Kamar yadda aka ce, Aliko Dangote da Abdulsamad Rabiu dukkanawa ne, kusan unguwanni ɗaya duk suka tashi a cikin Kano, kuma suna kasuwanci kusan iri ɗaya. Me yasa ba sa jituwa da juna ne kam?
Dangote da kamfanin buwa kamfanin nuka ne, wanda yake idan ka lura suna da wata alaka ta kud da kud. Misali, Dangote dan Kano ne, Abdulsamad dan Kano ne, Dangote na siminti, Abdulsamad na siminti, Dangote na fulawa, Abdulsamad na fulawa, Dangote na taliya, Abdulsamad na taliya, Dangote na sukari, Abdulsamad na sukari. Duk zaka ga wannan ya janyo tunda a kasuwa ce kowanne zai fafata ya kokari ya ja kwastomomi. Dama duk kamfani, duk wani mai kasuwanci, idan ka sake abokin hamayyarka ya dan fika wata dama ya tsallake, to zai ja kwastomomi. Idan ya ja kwastomomi, ya fika, kuma sai ya zo ya fika tashiri, ya zo ya mamaye kasuwa. In ka lura, Dangote da Abdulsamadu a yan uwa ne ma zan ce tunda kusan unguwa ɗaya ma suka taso sun san juna suna da wannan dangantakar amma
wannan yana daga cikin abubuwan da yake daurewa al'umma kai kamar yadda ka faɗa baya ga gari ɗaya kusan ma unguwa ɗaya
yan guri ɗaya ma suka taso kusan unguwa ɗaya suka taso to wannan abin da zamu gani suna da dangantaka suna abotantaka amma wannan abin da ake cewa business interest
muradu ne
na kasuwanci wanda dama ko da ɗa da uba ne suka zo aka buga ba sani ba sabo za a yi kowa kokari zai yi tunda ai kamfanin nan naka zai biya haraji kamfanin nan naka yana ɗaukan ma'aikata kamfanin nan naka ya maranto kuɗi tunda idan ka ban manta ba yanzu a kowane kasuwancin ma da duk iri ɗaya suke yi refinery nan sun fada wannan ya gina tasa wannan yana kan gina tasa to abin da yake faruwa shine su kamfanin nuka akwai wannan yadda malam ya magana a ethics tsare-tsare ya zamu tafiyar da harkokinmu ya zamu tafiyar da kwastomominmu ya zamu hulɗa da gwamnati ya zamu hulɗa da mutanen gari ma a zaka ga shi kamfanin Dangote alal hakika ai babu wani kamfani mai karfi a Afirka ma kamar Dangote tunda in ka je banda Najeriya ya shiga wasu kasashen Afirka irin su Ethiopia su Afirka ta kudu da sauransu to kuma a hannu daya shi buwa zaga kamfani ne wanda yake ya fi karfi a Najeriya amma Dangoten ya dan gitta shi a kafuwa misali in ka dauki harkar simintin ma ai kamfanin simintin Dangote da Afirka babu wani kamfani da zaka yi abin nan da shi so zaga shi kamfanin Dangote ya kafu ya yi nisa ya ci riba hannun jarinsa yana da daraja a kasuwannin duniya a kasuwannin hada-hada ta hannayen jari to su ka buwa an ka lura yanzu ne suke tasowa to kaga dole ne kamfanin buwa zai amfani da wasu abubuwa na yi kokari ya shigar da kamfaninsa ya samu shiga
to annan gabar mallam idan a kasuwance ina so na kamo ka ko na tsere maka akwai dabarun da ko wato dokokin kasuwanci suka halatta misali ko da ba tare da la'akari da ko dai addini ko ɗan uwantaka ko gari ɗaya da makamantansu ba
to ai shine wato business strategy hanya da zaka bi wanda a shar'anci an yadda ka karfafa jarinka ka samu damar faɗaɗa kasuwancinka da samun riba ta hanya wadda ta fi kowace sauki da kuma ba za ka samu karyar arziki ba kuma a shar'anci an yadda wannan yana ɗaya daga cikin dama da Abdulsamad yake amfani da ita babbar hanya ita ce rangwame me isa ya yi amfani da rangwame wato tashin farashin kudaden musaya wato dala da hauhawar farashin mai ya sa dukkan komai ya zama ya ta'azzara ya yi tsada saboda haka yanzu tunanin mutane mafi yawa abinci ne ba gini ba saboda haka sai ya ga cewa to ta yaya za ka yi ka dawo da hankalinsu su ci gaba da sayan waɗannan kayayyakin da kake sana'antarwa yi musu rangwame misali rage musu kuɗin simintinka saboda haka ko babu komai simintinka zai samu shiga a cikin wannan yanayin da ake ciki na kakadukai wanda kuma wannan ya daɗa ba shi dama kuma ko yanzu idan ka bincika a cikin kasuwanni da aka ga cewa mafi yawan mutane sun fi neman wannan wato siminti nasa to kowane product kowane kaya in za ka siyar in ka fara shigowa kasuwa ya halatta ka fara da rangwame domin waɗanda ka samu a cikin harkar ku fafata da su ko ka faɗa da ka faɗa ko ka samu ka bota su daga sanda ka zo da rangwame mutane rangwame suke nema idan misali wato darajar kayanku a baki ko a amfanai ɗaya ne to amma kuma naka ya fi rangwame to hankalin mutane da aljihunsu zai karkata zuwa gare ka saboda haka misali a yanzu hankalin mutane da aljihunsu magina ya karkata zuwa buwa ba don wani abu ba saboda rage farashi da aka yi na siminti haka ne ta faru a azumin da ya gabata lokacin da aka sauke aka rage kudin sukari sai mutane daga yin maganar sai kuma tunanin mutane koma ga irin sukarin da suke so haka yanzu daga yin maganar sai hankalinsu ya karkata ga irin wato simintin da suke so za su yi amfani da shi wato ina ɗaya daga cikin
amma a tsari irin wannan malam akan samu riba tana fita misali
to ai duk wanda zai yi wannan sai ya gama kaman yadda malam ya gaya ma doctor ai za kana rubuta allanka kawainki ne da zaka iya sha ai sai ka duba kaga cewa kana da mafita ai hawar riba hawa kala kala ne akwai abin da ake kira break even profit wato riba wadda bata taka kara ta karya ba zaka same ta kadan amma mai yawa ma'ana idan zaka sai da abu naira 10 ka samu riban naira 5 mutum 10 su siya riban naira 5-5 ka samu guda 10 to in ka sauko da shi ka samu riban naira 2-2 ko 3-3 mutane 20 ko 30 suka siya riba za ta fadada kuma zaka rufe samun kuɗi da yawa har da ribar kadan kadan ji
to amma Dr. Ghazali irin wannan rage-rage da ake kawo dan watakila a kamo abokin gogawa kamar su dangwace din nan wannan Abdul Samad da yake wannan rage-ragen riba din ya kamo dangwace baya zama kamar wani koma baya ne ga tsarin tattalin arziki misali a tsarin tafikar da kasuwanci
ni gaskiya sai ga wanda ya nisa ya tafi dangwace kamfanin dangwace ya nisa yana da karfi yana da wasu damammaki kaga tsarin tattalin arziki yin kaya zaka ga idan kamfani ya hamshaka ya tumbatsa ya girma to ba sai ya rage wannan farashi ba sai ya yi rage-rage ba shi yana da daman ya yi tallace-tallace a wurare a motoci a yi musu fasta a lillika kuma ai shi customer da yake siyan kaya idan a yau kullun yake gani ana ta tallatawa ana ta kambamawa shi yana ƙara sashi ya sayi wannan kayan kuma zaka ga shi kamfanin Dangote saboda girman sa na tabbata yadda yake a farashin sa yadda yake sarrafa kaya yake yin su yana samun sauki ta hanyar abubuwan da yake kashewa wanda a tattalin arziki muke ce masa economies of scale.
To amma idan haka ne wani zai ce me yasa watakila duk lokacin da shi buwa ya kawo irin waɗannan rangwame din kamar zaka ga Dangote ya girgiza ba sa kaman ba a
san na san wannan dole ne.
To madalla to bari mu tsaya na tsira na wuce mu zo mu ci gaba inda zamu ji me yasa kullun shi buwa shine yake raga canja farashin kayayyakin shi kafin Dangote ya canja din kuma ya wannan yake da tasiri a harkokin kasuwancin nasu sannan me ya bambanta fasali ko kuma dabaru ko salon kasuwancin wannan attajirai guda biyu kanawa daga cikin su wane ne yafi gudanar da wannan fadan nasu a bainar jama'a te da mutane za su fi bashi koyon baya duk wannan cikin abubuwan da zamu duba a shiri na gaba yanzu kuma muna son mu yi godiya ga shi wakilin namu wato Mahmud Ibrahim Kwari da kuma bakin nasa Alhaji Lawan Habibu Yaya da kuma Dr. Ghazali Ado Jibrin wanda suka zo suka yi mana wannan fashin bakin kokarin ganar da mu abin da ke faruwa tsakanin wayannan attajirai na Kano a madadin su duka Ali Mustafa Sakwato ne a Washington sai mun gankura na wato yin Allah da ku ta lafiya
a gaida Aliyu Mustafa Sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice
Tafis a takaice yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka suna ci gaba da matsakaimin gani an kada kuri'a a wannan makon wadda za ta ba da damar gudanar da binciken tsige shugaba Joe Biden da ake cikin gudanarwa to sai dai babu tabbas akan ko shugabannin za su iya samun isassun kuri'u domin amincewa da matakin. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a jiya Litinin cewa Isra'ila ba ta da niyyar ci gaba da zama na dindindin a zirin Gaza. Yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hamas ke ci gaba da gwabza kazamin fada a arewaci da kudancin yankin Palestine bai ba da takamaiman lokacin kammala yakin ba to amma kuma ya ce ayyukan sojojin Isra'ila na iya ci gaba na tsawon watanni. Kasashen Burtaniya da Norway sun sanar da cewa sun hada karfi da karfe domin karfafa sojojin ruwan Ukraine. Kasashen biyu sun ce karfin dakaru na ruwa da matukar muhimmanci wajen tunkarar hare-haren da Rasha ke kaiwa da kuma tabbatar da jigilar hatsi da karafa a tekun Bahar Aswad. Kasar Jamus ta bayyana fatan Isra'ila za ta yi amfani da dabarunta na soji domin dakile wahalhalu a tsakanin Palestinawa fararen hula a cewar ministar harkokin wajen kasar Annalena Baerbock a wani mataki da ke nuna dan sauyi kan matsayin kawancen Berlin. An gurfanar da wani dan kasar Austria a gaban kotu jiya Litinin a birnin London bisa zarginsa da yin leken asiri wa wata kungiya da ke shirin kai hari a gidan talabijin na Iran da ke babban birnin kasar Burtaniya.
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an juma da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi daidai da ta mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu Kevin ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.